Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Duniya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Aliyu Mustapha Sakkwato muke farin cikin saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji hiran wakiliyanmu Madina Dauda da wani lauya mai zaman kansa a birnin Abuja game da kira da wasu kungiyoyin matasa ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu suke yi shugaba Muhammadu Buhari yayi murabus saboda ya kwashe sama da kwanaki 90 yana jinya.
Ba a kayyade ko kwanaki nawa shi shugaban kasa zai ba, babu wannan a cikin tsarin mulki. Zai iya wata daya, zai iya wata biyu, zai iya shekara daya, zai iya shekara biyu.
Kuma akan hakan ne zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan kira da kungiyoyin suke yi Muhammadu Buhari yayi murabus. Bayan haka kuma akwai labaran wasanni, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a, muna fata ku ne lami lafiya. Yau Litinin din nan Koriya ta Arewa ta fito ta buga kafa ta ƙasa ta ce ba wanda ya isa hana mata ci gaba da aiwatar da shirin ta na neman kera makaman kare dangi na nukiliya. Duk wanda kirayen da kasashen duniya suke mata na cewa sai ta daina. Ofishin jakadancin Koriya din da ke Majalisar Dinkin Duniya ya ce kudurin da ita majalisar ta yanke na kakaba mata ƙarin matakan kuntatawa cin mutuncin kimar ta ne na zaman ƙasa mai cin gashin kanta. Kuma ma dai abu ne da aka yi domin a biya muguwar bukata Amurka na ganin cewa an mai da ita Koriya ta Arewa din saniyar ware. Gwamnatin ta Koriya ta Arewa ta gaya mahalarta taron da ake na kasashen nahiyar Asia a birnin Manila kasar Philippines cewa ba za ta fa taba sakin yancinta na kera makaman nukiliya ko kuma masu guba ba, har ta kara da cewa za ta koya Amurka wani gagarumin darasin da ita Amurka ba za ta taba mantawa ba idan Amurka ta kuskura ta ce za ta dauki matakin soja a kanta. Mutane 12 suka rasa rayukansu a bisa kaddara albarusan da aka yi musayarwa da su a cikin wani tashin hankali da ya barke zagaye da wani babban gidan kurkuku na Kinshasa, wato babban birnin kasar Congo Kinshasa din. Yau Litinin nan wani kakakin ɗan sandan kasar da ake kiran shi kanar Pero Monamputu ya ce wasu albarusai da suka saki hanya ne suka kashe mutanen nan. Kuma ko bayan wannan wato abin da ya faru a wajajen gidan yarin an ba da rahoton jin karar bindigogi suna tashi a wasu unguwanni na birnin Ayo Litinin. Wuraren sun hada da Matadi, da nan ma aka ce an halaka karin wasu mutane biyu. Yan sanda dai suna dora laifin barkewa duk wannan tashin hankalin akan wasu yan wata akida da ake kiransu Bundu Dia Mayala, wanda su ne suka taba kutsa a cikin gidan kurkuku a cikin watan Mayu da ya gabata, suka fito da shugabansu da sauran yan uwansu da dama da ke ciki. Irin wannan tashin hankalin da ake ta ƙara samun kwanakin nan yana haifar da fargaba a zukatan mutanen wannan ƙasa ta Congo Kinshasa, masu tsoron cewa Allah ya kiyaye kada wani sabon yakin basasa makamancin wanda aka yi fama da shi a shekarun 1990 ya tashi, domin yaki ne da aka yi asaran rayukan miliyoyin mutane a cikin shi. To muna ba ku labaran duniyar nan ne daga sashen Hausa da Amurka a Washington DC. Ya Allah ya kama gobe Talata ne ƴan majalisar dokokin Afirka ta Kudu za su jefa wata ƙuri'a kuma ta asiri ta nuna rashin amincewarsu da jagorancin shugaban ƙasar tasu Jacob Zuma wanda yake yi wa ita ƙasar. Wannan ƙuri'a dai da za a jefa ita ce yunƙuri na 8 da ƴan majalisar dokokin nan suka taɓa gwadawa domin su cire shugaban wanda yake ƙara fuskantar rashin farin jini a wurin mutane saboda abubuwan ashin da yake ta shiga a cikinsu yana fita. Bayan sun share kamar makonni 6 suna tafka muhawara akan wannan lamarin ne ƙarshenta a yau, ita shugabar majalisar dokokin Blake Mbete ta bayyana shawarar da ta yanke na cewa gobe Talata za a jefa wannan ƙuri'a ta asiri. Dama kuma jam'iyyun adawa ne suka nemi a yi wannan ƙuri'a ta asirce domin a ƙarfafa guwar wasu 'yan jam'iyyar da ke mulki ta ANC domin su jefa ƙuri'a tasu, domin jam'iyyar tasu wato an ce a bar tsoro ce domin yadda take ladabtar da 'ya'yanta idan suka kuskura suka yi abin da ba ta so. To gobe Talata ne kuma har ila yau Allah ya kai mu ake shirin gudanar da ɗaya daga cikin zabukan da a tarihin Afirka aka dade ba a samu zaben da ake kallo kamar shi ba, wato zaben shugaban kasar Kenya, inda shugaba mai ci yanzu Uhuru Kenyatta zai saki gwabza da mutumin nan da suka dade suna takara da juna Raila Odinga. duk manazartan zabe sun yi amana cewa zaben yana da wai masa hasashen wanda zai lashe shi. Wasu ma cewa suke aitan da Uhuru da Odinga suka goza a zaben shugaban kasar shekarar 2013 basu taba jan burki ga campaign din da suke gudanarwa ba da bata junan su. Sai dai ba zaben shugaban kasan kawai ake a Kenya din ba, akwai kuma zaben gundumomi 47 wanda shi ma masu kada ƙuri'u suke mai da hankali a kansa sosai.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, wasu kungiyoyi masu zaman kansu ne suka yi dafifi zuwa fadar gwamnatin Najeriya. Suna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi murabus saboda ya kwashe sama da kwanaki 90 yana jinya. Wakilinmu a Abuja, Madina Dauda, ta yi hira da wani lauya mai zaman kansa kuma masanin wato kundin tsarin mulki na ƙasar Najeriya da ake kiran shi Ibrahim Tukur Al-Sudi akan wannan batu, inda ta masa tambaya ko shin akwai wani sashi a kundin tsarin mulkin ƙasar na musamman da ya magana akan lafiyar shugaban ƙasa.
To a zahirin gaskiya a sashi ɗaya ce ta yi maganan rashin lafiyar shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa. A wannan sashi kuma sashi ta 144. Wannan sashi ƙaramin sashi na ɗaya a cikin baka. Abinda ta ce wato shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa zai daina zama a matsayinsa idan majalisar zattaswa wato ta ministoci biyu bisa ukunsu in suka zauna suka ce lallai wannan shugaba bai da lafiya ko kuma bai da sukuni ko hankali da zai iya gabatar da abubuwa. Kafin a yi haka dole ne sai majalisa ta kafa kwamitin likitoci guda biyar, wanda ɗaya daga cikinsu zai kasance likitan ainihin wanda aka yi wannan ƙuduri a kansa cewar ba zai iya gudanar da ayyuka ba ko rashin lafiya na jiki ko kuma na gushewar hankali aka ga ba zai iya ba, sai idan waɗannan likitoci sun tabbatar da wannan rashin lafiya sai su tura ma majalisar tarayya da kuma majalisar ainihin dattabai. Sa'annan sai a rubuta a gazette wato takardar gwamnati a wallafa cewar lalle ga abin da likitocin nan suka faɗa. Da zaran majalisa ta amince to shikenan wannan shugaba ba zai kasance a kujerarsa ba. Wannan shine kadai sashin da tsarin mulkin Najeriya ta bayar akan rashin lafiya ko rashin hankali ko kuma dai wani abu wanda zai sa shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa ba zai iya yin aikin da 'yan Najeriya suka zabe shi yayi ba. Babu kwanaki da aka diba ko kadan. Maganan kwanaki wannan kuma sashi na 145 ita ce ta yi maganan cewar idan shugaban ƙasa yana son yayi tafiya to zai gabatar da ƙuduri ko takarda a gaban majalisa wato majalisun guda biyu duka, sai ya gabatar cewar yana son ya tafi. Idan kuma hakan bai kasance ba, mai yiwuwa lokacin da shi wannan shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa baya cikin hayyacinsa ko kuwa yana cikin muguwar rashin lafiya, to sai sashi na biyu cikin baka na sashi na 145 na tsarin mulkin Najeriya sai ta ce bayan kwana 21 to majalisun nan guda biyu za su zauna su yi ƙuduri su ba ma mataimakin shugaban ƙasa ikon wato ya zama muƙaddashin shugaban ƙasa. Ba a ƙayyade ko kwanaki nawa shi shugaban ƙasa zai ba, babu wannan a cikin tsarin mulki. Zai iya wata ɗaya, zai iya wata biyu, zai iya shekara ɗaya, zai iya shekara biyu, ya danganta ga abinda 'yan ƙasa suke so. Amma a ce bayan kwana 90 wai ya sauka, wannan baya cikin tsarin mulkin Najeriya kwata-kwata.
To ka ce kamar yadda mutanen ƙasa da suka zaɓe shi suka amince masa da yawan kwanakin da zai zauna, to wannan shugaban ƙasa ma da ya tafi ba wanda a halin yanzu ya san me wani hali yake ciki, ba wanda ya san ma irin cutar da ke damun shi. To kana ganin baiwa muƙaddashin shugaban ƙasa ragamar mulki da shugaba Muhammadu Buhari yayi ya zama kenan kaman neman izini a wajen al'umman ƙasa ne tafi neman lafiya na har illa ma sha Allahu?
A ƙwarai kuwa, ai da tun ranan da ya miƙawa majalisun nan guda biyu a takarda na cewar zai tafi neman lafiya, wato zai tafi asibiti, saboda haka shugaban ƙasa mataimakinsa zai zama muƙaddashin shugaban ƙasa, ai an gama magana. Wannan kuma ba farawa bace a Najeriya. A Amerika an samu shugaba wanda ya yi shekara guda baya zuwa aiki, akwai ma wanda aka akan kujera ya ƙarasar da mulkinsa. Saboda haka wannan ba sabon abu ba, cuta na kan kowa, cuta ba mutuwa bace. Saboda haka sai an bi abin da tsarin mulki ya ce, cewar baya cikin hayyacinsa ko kuma yana cikin tsananin rashin lafiya.
To a gaida Madina Dauda da kuma barista Ibrahim Tukur Al-Sudi daga birnin Abuja. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 4 kenan da minti 42 a nan Washington DC. Yanzu lokaci ya yi da za ku shirya don ku kira mu ko ba da ra'ayoyinku a kan kira da ake yi wa shugaba Buhari da ya yi murabus saboda ya kwashe sama da watanni 3 yana jinya ba shi a ƙasar Najeriya. Amma kafin haka a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Allah kai na sa gabana rabbana taqabbal minna du'aina shugaba Buhari Allah ka washe sauki
rayuwa da mutuwa na biya da ciwo Allah san kai
yake ya so da su ga kowa
rabbana ta'ala sarkin dare da rana
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To salamu alaikum, wani ne a Kaduna?
Wa alaikum salam, sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To bismillah Malam Ibrahim.
To da farko dai shugabanmu Allah ya bashi lafiya, kuma wannan barista da ya wayar mana da kai gaskiya shi ma mun gode mai Allah ya saka da alkhairi. Kuma ai cuta bai kamata a ce an sa mata rana ko lokaci wanda mutum zai iya warkewa ba, duka daga hannun Ubangiji suke. Sai dai addu'o'in nan da ake ta yi ya kamata mu jama'a mu ci gaba da yin addu'o'i har zuwa lokacin da Allah zai ba shi lafiya ya kuma dawo mana da shi lafiya. Wannan shi ne babban abin da ya kamata a ce muna yi, ba wai a dinga zanga-zangan cewa ya sauka daga kan karagar mulki ba. Wannan ba shi ne ya dace ba kwata-kwata. Na gode da fata za a tashi lafiya.
Bari mu je da maturu. Wani ne a da maturu?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubuwan Zam daga kasuwar da maturu a nan cikin garin da maturu. Wato ni a nan ra'ayina shugaba Buhari yana buƙatar addu'a ƙwarai da gaske, ita kuma jinya rashin lafiya ba ita ba ce mutuwa. Shi mai lafiyar sai ya mutu ya bar mara lafiya. To saboda haka wannan shugabanmu ne na ƙasa gaba ɗaya, ya kamata mu al'ummar ƙasar Najeriya mu taru mu yi wannan bawan Allah addu'a, tunda shi wannan bawan Allah Muhammadu Buhari yana son ya kawo mana ci gaban ƙasa sosai yadda ya kamata. To kuma gashi sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya. To ni a nan shawari na abin da zan ba wa 'yan Najeriya, sai teku sai ba namu bane illa iyaka mu ci gaba da masa addu'a. Kuma zan yi amfani da wannan dama mahajjatanmu da suka je aikin haji, ba ma na Najeriya ba, na kasashen duniya gaba ɗaya. Don Allah muna neman su taimaka mana da addu'a a shi Alhaji Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya dangane da rashin lafiyar sa. Ubangiji Allah ba shi lafiya.
To mun gode.
Da kuka ba mu wannan dama muke bayyana ra'ayinmu. Ubangiji Allah saka muku da alkhairi.
To amin summa. Mun gode. Bar mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar daga nan garin kasuwar magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mala Abubakar.
Gaskiyar magana wannan gamayyar kungiyoyin matasa da suke zanga-zangan ganin cewa shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari ya sauka daga targa mulki. Ma iya cewa sun da tsuwancin sashi da kundin tsarin mulki ne ba su dama su yi haka ɗin. Kuma wannan ra'ayinsu ne shiga fari. To amma mu a gurinmu mu 'yan Najeriya muna fata muna kira a gare su lalle su tsagirta su kuna a lokaci ne da za a fara irin waɗannan kiraye-kiraye. Domin kuwa kamata ya a maimakon irin wannan kiraye-kiraye ma a mai da hankali ne na ganin cewa an ci gaba da yi masa addu'a na garin ya samu cikakken da kuma ƙoshin lafiyan da zai dawo ci gaba da ma Najeriya jagoranci da shugabanci na gari.
Yawa to mu ma mun gode har yau dai a jihar Kaduna din. Wane ne kuma a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Musa. Bismillah. Alhaji Musa Garo, bismillah.
Karatina?
Ina sauraren ka.
To alhamdulillah, yawa to ka san matsalar take faruwa mu a nan Najeriya. Matsala ce wanda take indi aka riga aka tsani shugaba, to za ka ga an samu irin wannan matsalolin. Kuma duk abin da za ka ji ba zai taɓa faruwa ba in ba arewacin Najeriya ba. Da haka in ba haka ba, lokacin da zai tafi ai ya rubuta takarda akan ya ba muƙaddashin shugaban ƙasa ya ce na riko, ya ba shi riko. To menene kuma ma za a kawo a yi maganar zanga-zanga? Sai a kyale shi, ita rashin lafiya ta Allah ce. Mai lafiya sai ya mutu ya bar mara lafiya. Don haka ni abin da nake fata, ya kamata mutane su kwantar da hankalinsu. Idan da rabo Baba Buhari ya ta aka takara, bayan ya gama wannan masu ya yi wata takara, in babu ya gaban shi kuma, to mutuwa ne ta Allah ce. Don haka kowa ya kwantar da hankalinsu. Wannan mutuwa munnan banza ce. Karshe a tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
Yawa to mun gode. Bari mu je Maiduguri. Wane ne a Maiduguri?
Salamu alaikum.
Amma wa alaikum salam wa rahmatullah.
Hello. Salo boka ne daga Maiduguri.
To Malam Sale, bismillah.
Da farko dai muna roƙon Allah Ubangiji, Allah ya ba shugaban ƙasa lafiya.
Amin.
Na biyu kuma ni ina ga wanda suka je suna zanga-zanga cewa shugaba ya yi murabus, kamar waɗansu ne aka yi haya su kawai don su kawo mutane rudani. Saboda haka Allah ya muna maganin irin waɗannan, Allah ya ba shugaban ƙasa lafiya.
Amin.
Yawwa to madan da fata na kenan.
To mun gode kwarai da gaske Malam Sule daga Maiduguri. To bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Wanda ke Katsina Garba Ruma ne ya magana.
To Malam Garba, bismillah.
General ya zama banki ya ci mahal banki. Saboda haka ya kamata a riƙa yi mai adi. Allah ba shi lafiya, Allah ba shi lafiya. La kada dukkan yakin ya kiyaye mana shi, ya dawo mana da shi lafiya.
Amin subhani. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu bari mu je Zaria. Wane ne a Zaria?
Sunana Musa da garin Kwangila, Zaria.
To Malam Musa.
Wato gaskiyar magana, duk wani ɗan Najeriya, tunda ba wai ƙiyayya ba ne ko kuma adawa, duk wani ɗan Najeriya yana son ya ga mai girma shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. To amma abin da ya kamata shi ne, ko da so ɗaya su biyu a ce Buhari nan ya zo Najeriya an gan shi, in aka gan shi za a ji daɗi. To amma ana ta kumbiya-kumbiya, abin babu daɗi kwata-kwata. Ba wai ana cewa bai kamata, bai kamata. A'a, kamata shi General Buhari ya san yana da masoya tsumbi, ko da so ɗaya su biyu ne ko duniya ta gan shi, musamman mu nan arewa. Muna jin daɗi, muna alfahari. Amma shiru kake ji kamar shuga dusa. Wannan ba daidai ba ne gaskiyar magana. Allah ta Allah.
To mun gode kwarai da gaske Malam Musa garin Kwangila. Da wadanni kuma muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, sai gobe kenan idan Allah ya kamu. Mun gode kwarai da gaske. To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatar mun same ku kallau a wannan shiri na labaran wasanni na wannan Litinin. Yanzu jima kadan zamu yi magana game da gagarumar kungilan nan da Neymar ya samu da kuma abin da take nufi sannan da yadda su club din da suka dauke shi za su samu riba daga abin da suka kashe. Amma yanzu bari mu fara a cikin nahiyar mu ta Afirka inda shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka din Ahmad yace har yanzu akwai bukatar Kamaru ta tabbatar musu cewa za ta dauka nauyin gasar cin kofin kalubalen ka na Afirka. Wato Nations Cup na shekarar 2019 da yake magana akan hanyar shi ta zuwa Burkina Faso shugaban hukumar kwallon na Afirka ya bada haske na cewa har yanzu fa bata tabbata ba a gurin Kamaru cewa ana iya kwace wannan wasan daga hannunta musamman da yake an kare yawan kasashen da ke cikin shi. Kun san cewa da kasashe 16 ne ke cikin wannan gasa ta cin kofin Nations Cup to amma yanzu an kare yawan su sun kai 24. Shi yasa ake da dan damuwa game da ko Kamaru za ta yi daukar wannan wasa din. Saboda haka Ahmad ya ce za a tura ma musamman jami'ai domin su je su ga harkokin shirye-shiryen da ita Kamaru ta shi kun fada ko kuma ta girka na daukar nan wasannin nan. To amma Juma'a da ta gabata kakakin gwamnatin ita Kamaru din wato Isa Ciro Mubakari ya bada haske game da binciken da ita hukumar Afirka din ta kwalla za ta yi idan ta turo mutanen ta ran 20 ga watan nan na Agusta. Kuma ya yi kokari ya kwantar da hankalin mutanen Kamaru na cewa wannan wasan yana nan hannun sa yanzu. To a ranar Asabar din ta wuce Neymar ya yi bayyanarsa ta farko a matsayin na sama sabon dan wasan kungiyar kwallon kafa Paris Saint-Germain ko kuma PSG kuma ya zo yana ta murmushi ya kuma sa Faransa murmushi. Wato abun ya dadada wa kowa lokacin da ya bayyana lokacin da su MPG din suka yi wasa da Amiens amma shi bai yi wasa ba da yake a lokacin ba a gama daddala maganar kwantaragin nan tashi ta miliyoyin daloli ba. To amma duk da haka babu abun damuwa da yake ya san cewa wannan kungiyar kamar ta shiga ajiyunsa ne sannan kuma kwallon bai shiga cikin ta ba kuma duk da cewa bai shiga ba din ba su MPG din suka yi nasara na cin abokan adawa nasu da ci biyu da babu. A lokacin da aka ji cewa kungiyar kwallon kafa ta PSG ko kuma club din ya amince cewa zai biya dunzurutun dala miliyan 163 na kudin canjawa shi Neymar din wuri wato daga inda yake a biya su club din da yake hannunsu kafin su suke shi ya tafi din. To da aka ji wannan din ayi mamaki wannan dunzurutun kudi to amma wannan dunzurutun kudin duk da yawan sa so man tabe ne kawai saboda karshen ta sai da ita PSG din ta sake kashe dunzurutun dala miliyan 350 a matsayin albashin shi Neymar din kafin magana ta tabbata karshen ta dai zunzuruta abin ta kashe yafi dala miliyan 520 da wani abu. Jin irin wannan zunzurutun kudin aka ce ya tada hankalin mutane masu nazarin harkokin kwallon kafa amma wani jigon malami da ya rubuta littafai kan harkar kudade da kuma wasanni na duniya ana kiran shi Stephen Shamansky da ke jami'ar Michigan a Amurka ya ce kada hankali ya tashi kudinan za a warware su za a same su daga baya kuma shi ne madin ya isa kashe irin waɗannan makudan kudade a kansa kuma abubuwan da suka faru yanzu zuwa yanzu an ga alamar cewa gaskiya ne domin ranar Juma'a a lokacin da ake dabda gabatar da shi ga jama'a a matsayin sabon dan kullun PSG an samu mutane da suka yi layi suna jira su saya wata singularity ko kuma t-shirt da aka fito da ita da ke dauke da sifarsa wanda kamfanin Nike suka shirya wacce kuma ake sai da kowace guda daya dala Amurka 118 to an ce nan take aka sai da irin wannan riga din guda 10,000 kuma saboda yawan mutanen da suke neman ta dole shagunan da ke sai da ita suka kaida cewa mutum daya kowanne daya kawai shat daya za a sayar mishi da ita wato riga daya za a sayar mishi da ita ba fiye da daya ba ko biyu to wannan alama ce ta irin yadda su wannan kulakulu din za su samu kudaden su amma an ce kudaden ma da za su fito wa ita club din sabuwa ba daga cikin Faransa ba za su fito ne galibi daga kasashen China da India da Asia mutanen da suke kallon irin wannan kwallon ta Turai sosai da sosai. To jama'a ban da ya sauka kenan a shirin labaran wasanni yau sai wata Litinin Allah ya kai mu mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan ne kotun kolin kasar Rasha ta tabbatar da ingancin wata doka da ta haramta diyaucin mabiya cocin Jehovah's Witnesses bayan da ma'aikatar shari'a kasar ta sanya cocin a rukunin kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi a watan Afrilun da ya gabata. Wannan shine matakin musgunawa na baya-baya da aka dauka akan tsararrun kungiyoyin addinai a Rasha, wanda ya hada da cocin masu ra'ayin aqidar tunanin alakar rayuwa da kimiyya da ake kira Scientology. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amerika, Heather Nauert, ta roki hukumomin Rasha da su dage dokar da suka sanya akan ayyukan 'yan Jehovah's Witnesses, su kuma bude helkwatar cocin da aka rufe. Su kuma saki duk wani daga tsirarin addinai da ke tsara ba bisa ka'ida ba akan abin da ya shafi tsauraran ra'ayi. Ms. Nauert ta ce, "Muna ƙara roƙon Rasha da ta mutunta haƙƙin jama'a na 'yancin tunani da addini da kuma imani." An dai kafa cocin Jehovah's Witnesses ne a cikin jerin shekarun 1880 a Amerika. Kuma ana kiyasin cewa yanzu haka akwai mutane fiye da miliyan 8,300 'yan Jehovah's Witnesses a faɗin duniya, ciki har da kusan 175,000 a ƙasar Rasha. Hukumar da ke sa ido akan addinai ta ƙasa da ƙasa da ke Amerika da kwamitin gwamnatin tarayyar ƙasar da ke ba shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya shawarwari akan yin manufofin addini na ƙasa da ƙasa, su ma sun yi tir da wannan dokar. Matakin da kotun kolin Rasha ta dauka na nuna yadda gwamnatin kasar ke ci gaba da daukar 'yancin addini a matsayin tsatsauran ra'ayi. 'Yan Jehovah's Witnesses ba masu tsatsauran ra'ayi bane, kuma ya kamata su samu damar yin addinin su a fili ba tare da tsangwama ba, kuma ba tare da gwamnati ta yi masa katsalanda ba, a cewar Daniel Mark, shugaban hukumar da ke sa ido akan 'yancin cibiyoyin addinai ta duniya da ke Amerika. Wannan hukuma ta sanya Rasha a matsayin ƙasar da a dabarance take saba 'yancin addini yanzu haka. Ya kamata duk tsirarin addinai a Rasha su mori damar 'yancin addini da gudanar da taro ba tare da an yi masa katsalanda ba, kamar yadda tsarin mulkin Rasha ya tanada. Wannan shine sharhin muryar Amerika wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amerika.
Toma dalla a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
To baba ku yau a litinin dinan kole ta arewa ta buga kafa ta kasa ta ce ba wanda ya sai hana mata ci gaba da aiwatar da shirinta na neman kiran makaman kare dangi na nukiliya ko kuma su linzamai. Duk wanda ke da kiran da duniya ke mata na cewa sai ta daina, ofishin jakadancin Koriya din da ke majalisar ɗinkin duniya ya ci kudirin da majalisar ta yanke na kakaba mata ƙarin matakan kuntatawa wani cin mutuncin kimanta ne na zaman ƙasa mai cin gashin kanta, kuma ta ce abu ne daman da aka yi domin kawai a biya muguwar bukatar Amurka na ganin cewa amai da ita Koriya din saniyar ware. Koriya din ta gaya wa mahalarta taron da ake na kasashen Asia a Manila ta kasar Philippines cewa ba fa za ta taɓa sakin 'yancinta na ƙera makaman nukiliya ba, kuma har ta ƙara da cewa za ta koya Amurka wani gagarumin darasi da Amurka ba za ta taɓa manta da shi ba idan Amurka ɗin ta kuskura ta ce za ta ɗauki matakin soja a kanta. Mutane 12 ne suka rasa rayukansu an ce a bisa ƙaddara albarusan da suka saki hanya suka faɗa a kansu a musayarwatar da aka yi a wani tashin hankali wanda ya barke a zagayen wani babban gidan kurkuku da ke Kinshasa, shi babban birnin Congo ɗin ta Kinshasa a yau Litinin. Kakakin 'yan sandan wannan ƙasa kanar Pierrot Mwanamputu ya ce wasu albarusai da suka saki hanya ne suka kashe waɗannan mutane ɗin. Kuma ko bayan wannan gidan yarin an ba da rahoton jin ƙarar bindigogi suna tashi a wasu unguwanni na birnin a Litinin ciki har da mutane da nan ma aka halaka mutane biyu.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu baki ɗaya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ali Mustapha Sokoto da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Malama Julie da ta shirya kuma ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan dare. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alherin nan nasa. Amin summa amin.